Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Alhamis 17 ga watan Maris na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
Shugaban Amurka Joe Biden ya amsa roƙon taimako na ƙasar Ukraine jiya Laraba da wani kunshin taimako na dala miliyan 800 wanda ya hada da makamai da kayan kariya. Lokaci na ƙarshe da dangantakar ƙasashen Amurka da Pakistan ta yi sanyi shine a farkon shekarun 1990 bayan da sojojin Soviet suka fice daga ƙasar Afghanistan. Wani babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗi jiya Laraba cewa takun sakar siyasa a ƙasar Libya ka iya haifar da rashin zaman lafiya. Gwamnatoci biyu masu kama da juna a kasar.
Kanan labaran kenan aka saurara a cikin shirin za a ji cewa kungiyar tarayyar Africa AU na gudanar da wani taron kola a kasar Ghana. Ko me taron ya maida hankali a kai?
Wasu kasashen yamma na ganin juyin mulki ne hanyar cimma manufofinsu.
All entities regard coups in Africa as a means of enhancing their regional ambition.
Haka kuma ɗaruruwan 'yan gudun hijira da ke zaune a garin Maiduguri sun koka game da karkatar da kuɗaɗen abinci da ake ba su duk wata wanda hakan kan jefa su cikin wani hali.
Yaranmu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan matan yaran su yanzu haka kashi biyu suna locals inda karuwai suke suna wanke-wanke domin su saba abin da saura za su ji tona gida.
To Allah ya kyauta. Sannan kuma ya tafi da shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdu ta shirya kuma za ta gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban Amurka Joe Biden ya amsa roƙon taimako na ƙasar Ukraine jiya Laraba da wani kunshin taimako na dala miliyan 800 wanda ya hada da makamai da kayan kariya. Amsar da ta gaza a cika bukatar da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya nema ta hanyar jirage shi a wagi a sararin samaniyan kasar yayin da kasar ke fuskantar ci gaba da kai hare-hare daga Rasha. Amma kuma Biden ya kara zafafa yakin cacar baki tsakaninsa da shugaban Rasha Vladimir Putin. Na zamanin shi ma mai laifin yaki ne, inji Biden yayin da yake magana da 'yan jarida a wani taro da aka yi jiya, sai dai bai yi wani ƙarin bayani ba ya wuce kawai. Da yake mayar da martani kakakin fadar Kremlin Dmitry Peskov ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na TASS cewa jawabin na Biden ba abu ne da za a yadda da shi ba kuma ba za a yafe ba. Putin ya kaddamar da mamayar Ukraine makonni uku da suka gabata. Nakarinsa sun kai hari asibitoci, makarantu da gidaje. Zelensky ya ce kimanin yara 100 ne aka kashe a wannan kazamin harin. Lokaci na ƙarshe da dangantakar ƙasashen Amurka da Pakistan ta yi sanyi shine a farkon shekarun 1990 bayan da sojojin Soviet suka fice daga ƙasar Afghanistan. Kuma Amurka ba ta buƙatar goyon bayan Pakistan da kuma bayanan sirri na yankin. Biyo bayan janyewa Amurka daga Afghanistan a shekarar da ta gabata, bayan shafa shekaru 20 ana gubzaga zamin yaƙi da ya tilastawa ƙasashen yin aiki kafaɗa da kafaɗa. Washington da Islamabad sun sake nuna nesan ta kansu da juna kan manyan batutuwa. Michael Kugelman, masani ne a cibiyar Wilson, ya shaida wa BOA cewa Afghanistan ta daɗe da zama wani madubi wanda Washington ke kallon dangantakarta da Islamabad. Ga Pakistan, ƙasa mai makaman nukiliya da ke da mutane sama da miliyan 225, samun dangantaka ta kudda-kudda manyan ƙasashen duniya masu ƙarfin faɗa a jiya na da muhimmanci. Domin ta samu daidaito da babbar makiyarta Indiya, akalla ta fannin soji da sauƙaƙa matsalolin tattalin arzikinta na cikin gida. Tun daga farkon yakin Afghanistan zuwa kammala shi a shekarar 2021, Amurka ta sadaukar da sama da dala biliyan 32.5 na taimakon farar hula da na soja ga Afghanistan, a cewar ofishin jakadancin Amurka a Pakistan.
Juma kaɗan Hafiz zai sake dawa da labarai kashi na biyu. Kafin nan za mu leƙa ƙasar Ghana, inda kungiyar tarayyar Africa AU ke gudanar da wani taron koli don tattauna batun juye-juyen mulki ba bisa ƙa'ida ba a Africa. Wakilin sashen Hausa Hamza Adams na dauke da wannan rahoton.
Shugaban kungiyar kasashen Afirka ta Yamma mai fafatukar raye ci gaban tattalin arzikin su ECOWAS a takaice Nana Addo Dankwa Akufo Addo yayi tofin Allah tsine bisa yadda wasu kasashen Yamma ke tsoma baki bisa harkokin cikin gidan wasu kasashen Afirka a inda yake cewa wasu kasashen Yamman na da hannu a juye-juyen mulki dake faruwa a sassan nahiyar Afirka yace suna hakan ne domin cimma manufofin su shugaban Ghana Nana Addo Dankwa Akufo Addo na jawabin ne a wani taron guri uku da kungiyar tarayyar Afirka kata AU ta bude tare da haɗin gwiwar gwamnatin Ghana a Accra taron ya maida hankali akan batun juye-juyen mulki ba bisa ka'ida ba da nahiyar ke fama da ita yace wasu kasashen yamma na ganin juyen mulki ne hanyar cimma manufofin su
foreign entities regard coups in Africa as a means of enhancing their regional ambitions
yace suna dushi farin jinin gwamnatoci ne da aka kafa ta demokradiya tare da tusa ma al'umman kasashen akidar aiwatar da zanga-zangar adawa da gwamnati shugaban ya kuma tabo batun matakin da kungiyar AU da ECOWAS din ke dauka na yin Allah wadai bisa juyin mulki a inda yake cewa hakan ka dai fa ba zai haifar da kyakkyawan natija ba sai dai an dauki matakin ladabtar da waɗanda sun ka jagoranci juyin mulki sai dai bai tsaya a nan ba ma ya kuma yi kira da kungiyar tarayyar Afirka tare da ECOWAS din da su ladabtar da shugaban nan kasashe da ke aiwatar da kuskure ma kundin tsarin mulkin kasa domin yin tazarci
civilian who achieve civil ends via the manipulation of constitutions to remain in power
anasa jawabi commissioner harkar siyasa da zaman lafiya tare da tsaro a kungiyar tarayyar Afirka ambassador Bakole Adeyeye yace lalle ko wannan taro wani mataki ne na shawo kan matsalan juye-juyen mulki a nahiyar Afirka ga buga misali da matakin dakatar da kasar Sudan cikin mambobin kungiyar AU ba da wani jinkiri ba a lokacin da an ka sanar da hambarar da gwamnatin kasar a watan Oktoban bara. Yarbada Ibrahim mai sharhi bisa harkan tsaro ya maida hankali bisa matsalan wanda ta fi shafan Afirka ta Yamma a inda yake cewa ko da yake yunkurin daidai ne amma kamata ya yi da ECOWAS din da yi tsauye-tsauye bisa wasu matakan da take dauka.
ECOWAS na da wani littafin da take aiki da kana kiransa ECOWAS Charter. Akwai wani sharadi a ciki ana kiran shi Principle on Non-Interference in the Internal Affairs of member country. Da yake shugabannin da kansu tuntuni wai yau in kaga dan wanka na abin da bai kamata ba kaka yi ta dauko dai ko kuwa ka hifife mu cikin lamarin. To siyasa ECOWAS ba ta da wani inci cewa ka ce da ka sake constitution suna recommend sovereign rights ka ne ka sake constitution ba su da wani magana kai. A kuma to wannan kuma ne ya kamata a sake dan da dai idan wani shugaban kasa yana hadawa kuma abin bai bunkasa ya kawo juyin mulki ba ya ga mai gaskiya ya dawo da rakiya wannan mataki duba Togo ya da madadan shi Fonya Singbe in ka gama ya da mai yayi shekara 38 dan shi tun 2005 family guda more than 15 years ECOWAS ba su cewa kai juyin mulki yanzu za su kira stamp to shi na cewa ga mai duna gaskiya ire-iren ababa aka na bari mulki ya zama abin family baba na bar dana da dan sa sauran lamurra ko sake constitution ai third term wannan ne na ga kamar idan ECOWAS sun duba yayi ya ana irin juyin mulkin da muke gani kwanan
sai dai an fuskanci juyin mulki iri-iri a nahiyar Afirka da ke barazanar mayar da ita baya zuwa shekara ta 1980 Burkina Faso da Chad da Guinea da Sudan da Mali duk sun tsinci kansu a hannun sojoji inda sun kamaye gurbe gwamnatocin demokradiyya Hamza Adam sashen Hausa na muryar Amurka Kumasi Ghana
to a gaida Hamza Adam har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya
wani babban jami'in majalisar dinkin duniya ya gargadi jiya Laraba cewa takun sakar siyasa a kasar Libya ka iya haifar da rashin zaman lafiya ga gwamnatoci biyu masu kama da juna a kasar biddin aka ci gaba da takun saka kan halassin zartarwa Libya za ta iya sake ganin gwamnatoci biyu masu kamanceceniya da juna kamar yadda shugabar harkokin siyasa ta Majalisar Dinkin Duniya Rosemary DiCarlo ta shaidawa a kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya wannan zai iya haifar da rashin zaman lafiya da yiwuwar tashin hankali da kuma yin mummunar illa ga makomar zaɓe rikicin siyasa na baya-bayan nan a Libya ya fara ne bayan dage zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki da ranar 24 ga watan Disamba bara kan takaddamar dokokin zabe da kuma wanda zai iya zama dan takarar shugaban kasa kusan yan kasar Libya miliyan 3 ne suka yi rajista domin shiga zaben. Bayan dage zaben, Majalisar Wakilai ta amince da gyaran kundin tsarin mulkin kasar inda ta bugaci a nada kwamitin binciken kundin tsarin mulkin kasar nan da ranar 24 ga watan Fabrairu mai wakiltar yankuna uku na kasar. Har yanzu dai ba kafa kwamitin ba. Wata girgizar kasa mai karfin maki 7.3 ta afku a gabar tekun Fukushima na kasar Japan a daren Laraba. Rahotanni sun ce girgizar kasar ta afku a zurfin kilomita 60 da misalin karfe 11:36 na dare agogon yankin. An bayar da rahoton cewa gine-gine da ke nesa da birnin Tokyo sun girgiza, kuma an ba da rahoton cewa miliyoyin mutane da abin ya shafa a yankin ba su da wutar lantarki. Hukumar kula da yanayi ta Japan ta yi gargadin afkuwar igiyar ruwa a sassan Miyagi da Fukushima. A watan Maris ɗin shekarar 2011, wannan yankin ya fuskanci mummunar girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 9 da kuma igiyar ruwa ta tsunami da ta biyo baya, wadda ta kashe dubban mutane tare da lalata tashar nukiliyar Fukushima. Babu wani rahoto a hukumance na ɓarna ko asarar rayuka daga girgizar ƙasar ta jiya Laraba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, wasu dabban yan gudun hijira da ke tsugunna a sansanin Gubiyo da ke garin Maiduguri sun koka ne kan halin kakana kai da suke ciki kan wabashi kudaden abincinsu da ake ki da aka kiɗi musu ake ba su duk wata. Haruna Dauda biyu na dauke da cikakken bayani.
Wasu dabban yan gudun hijira ne da ke tsugunni a Gubiyo kam da ke cikin garin Maiduguri suka fada cikin wani halin kakani kai sakamakon in biyan su kudaden cin abinci da aka daura wata banki alhakin biyan kudaden. Kungiyar bada abinci ta duniya da ake kira WFP ita ne samar da wannan kudade, wadda da ita ce take da alhakin samar ma mutanen nan abinci da kuma zazuwa kudaden da sunan mutanen nan a banki. A iya cewa rijiya bada ruwa guga ya hana nan kuwa bankin ta ce ba su ba wannan yan gudun hijira kudaden a hannunsu ba kamar yadda aka fara tun farko, sai dai ta hannun wasu yan koransu da kuma hakan bai samu ba, inda suka gano cewa ana zara kudaden nasu kuma kiya ba su lambar cire kudi da ake kira pin number. Malam Musa Idris na ɗaya daga cikin yan gudun hijiran da ya kasance mai magana da yawan wannan yan gudun hijira, ga kuma abin da ke cewa har ma ya kira gwamnatin jihar Borno da ya kawo musu dauki.
Haka dai akwai tashin hankali game da wacin kamp ɗin yanzu, saboda dadi ana ba mu abinci, benda suna ba mu abinci, to sai aka damu san wani program aka canza zuwa aka ana ba mu kudi da ATM. To wannan ATM kowane mutum da yana bashi naira 9,000, in ma mutum 10 ne abin da za ka samu kenan, in ma mutum 2 ne 18,000, ɗaya ma 18,000. An fara ba mu abinci wata ɗaya wata biyu, ko kuma an fara ba mu kudi wata ɗaya wata biyu normal. Daga cikin wata na hudu sai aka samu wasu abubuwa suka zo suka shiga. Na farko shi wannan ATM ba mu da fin numban sa, ba mu tela, ba maganin alert.
Ba wani alert daga banki.
Har wata 6 dai sai magana ashe kudin nan ma ana cirewa ne. Sai muka yi kokarin zuwa banki don mu samu bayani me yake faruwa, ga wata ya kare ba mu da. To wannan abin ya haka dai muka bi office ɗaya biyu dukkan masu kananan karfi ne, kuma ba mu da ilimi na zamani. Yawancin mu da gaban mun nan mu kusan mutum 27 da wani abu ko 37 da wani abu ne a cikin kamma. Ina da iyali mutum 18 yanzu halin da nake gani. Duk suna karkashi na. Abin takeici shine na mama na bi na samu wanda ya cire kudin har ya bani naira 4,000 daga ciki. In ba ya yarda cewa ya cire kudi zai bayar, to amma dai bai bani ba. Ya cire naira 48,000 na wata daya. Suka yi wani abu da banki din suka ce idan mu IDP da Gubiyo kan mun zo karaban bank statement bare mu gane me yake faruwa. Sai da na ruga kotu da taimakon Allah da jikin wasu bayan Allah masu taimakon mu muka samu court order muka dora da uku. Sai muka ce to ashe wannan ba ko wannan ba ciki kenan. Sai muka fara bibiya ne, sai da muka yi register na mutum 1,324
wanda basu karba ba,
wanda basu karba ba. Wa'annan sune kake gani a zo dukkan wanda ka tambaye shi zaka samu wannan bayan. To mun bincika kamar wani bincike da wani bangare ai sai ya nuna mana akwai kudin mu kamar miliyan 180 wanda na IDF nan ne yana kwance a banki yanzu. Idan ba na manta ba kudin zai kai kamar miliyan 18 ko 19 haka. Mai girma gwamnati, halin da muke ciki na halin haula mun san bai sani ba, ya tafi kauyukan mu dukkan nan mun gani domin ya mai da mu. Wallahi a cikin kam nan da ku ji a kowanne yanzu ɗakin da suke ciki sun siyar. Mai girma ya zo raba mana tukun anan gidan an siyar tukun din yanzu. In dai ya zo in dai da wannan tukun din zai ba mu wani babu don mun siyar da tukun din. Gidaje an balle, an gidan da kake ciki an balle, yanzu ya kai ga slab ake fasawa. Slab na ban gida ake fasawa da kirori don a jakuta. Yaran mu inna lillahi wa inna
wannan matan yaran su yanzu haka kashi biyu suna locos inda karuwai suke suna wanke wanke domin su samu abin da saura za su ji tona gida.
Wannan yan gudun gidaje sun tattaki zuwa ofishin hukumar kare hakkin bil adama wannan na tambayi shugabar hukumar Barista Jummai Michelle ko me yan gudun hijirin ke kokawa akai
to su sun ce akan cewa sun je ba su samu kudi ba waɗansu sun samu to su hankalin su ya tashi kuma kudi da yawa a ciki akwai wanda ma fa suka je bank suka ce aka je aka duba a cikin bank din yace akan charge shi manajan ya ce mishi wai fa ga kudin ka a cikin bank amma ba zan baka to yace to a bani statement ɗina mana suka ce a'a ba za a bashi statement nashi ba to hakan ma fa ya sa har a cikin su akwai wanda suka tafi kotu suka je suka karba court order a basu bank statement to da yaba aka basu bank statement din ya nuna cewa eh akwai waɗansu akwai kudaden su waɗansu kuma an cicire kudaden su su kuma sun ce akan cewa kudaden nan da aka cire su kuma ba su suka cire a cikin waɗansu eh tunda ba sa da pin ba su san waye cire
yanzu an zura ido a gaban da gwamnatin jihar Borno za ta yi game da wannan banki da kuma ƴan korinta Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to Allah kyauta a gaida Haruna Dauda Biyu idan aka biyo mu a shirin mu na hantsi da karfe 8 na wannan safiyar muna da rahoto kan harin da ƴan bindiga suka kai wata mota passenger a jamhuriyar Niger
ya faru ne da ranar kai tsaka a jiya Laraba lokacin da ƴan bindiga suka tare wata motar jigilar kamfanin STM a wani wurin da ke a tazarar kilomita 5 da tashar bincike kan iyakar Niger da Burkina Faso motar killer bus mai dauke da fasinjoji 43 ta fito ne daga birnin Wagadugu magajin garin Tera Hamma Mamudu ya tabbatar da faruwar wannan al'amari
komisarin ekonomin bilan yace mutane 19 aka kashe da bindiga biyar sun yi rauni dukkan biyu su dinnan STM da ya to Burkina yana zuwa Niger ya shiga Niger kaman kilometer 5 zuwa 8 ne wurin da aka samu hadarin
to sai a biyo mu a shirin mu na hantsi domin jin cikakken rahoton ana sauraron sashen Hausa na muryar Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC kan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku yi da shafin mu na yanar gizo voahausa.com yanzu dai agogon mu a nan Washington DC ya cewa karfe 1:17 na dare yanzu kuma sai shirin mu na gaba
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka san ta baiwa
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba ne regress abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya idan kuna biye da mu sirrin domin iyali na nazarin hanyar shawo kan yawan mace-macen aure a jamhuriyar Niger da rahotanni ke nuni da cewa yana karuwa kowace rana a duk fadin kasar barin hanin ta ku ga jagoran tattaunawar Sulaiman Muni Barma
farmata akasarin mata a yau in ba masu shirya muku ƙarya ba akwai wuya ku yarda da waɗanda suka zo su yi magana akan gaskiya shi yasa aka shiga wannan yanayi
a ba zan canke ba lalle ba a cewa babu gidan ku kin san ampul kin san tele kin san radio kisa kina da ilimin ki na addini na cewa da armen nan da zaki ki wani rukuni ne na ibada yadda sallah da azumi suke ibada armen nan ibada shi ma wannan sai an koya maka a gida tun kana karami ana baka kashi ka taikai alwala baka zuwa kai sallah ka taikai alwala a karkace sannu yau da kun da mun sako daga lakol da makare murace makaranta muke zo ko baka yi sannu ka koya to yanzu lakol kin ma baka sako balle ka je makaranta uwan ma bata zanna ba ta koya maka balle ka san yadda ake kuma maza su da kansu akwai laihin su bai ruwa ka armo iyan mutane jama'a saboda Allah da Annabi ka bada kudin kamiya jikka kuna da iya biyar ko uku ko hudu a hidda musu kudin recreation ai tuwon rana ai tuwon marici ka san abun ba ya yi ba in ka zo ka zo da yi da ka ka koma gehe ka ci
gaban matar zai zo da ci
akwai masu yin su ni ga nauce ba shi yo ba sai o le da shi wani dan gihin shi wani dan kaza shi to in baka ba mama tabba ita da yawaye yaran nan ba naka bane mi kace kai diyanka da wani ido za su kalle ka yaro bai mancewa wannan abun zai tashi da shi shi da kansa in mai kyau ne ya dauka in mara kyau ne ma ya dauka tun da shi a gidansa ya ga ana yi ba a wani wuri ba koko namiji ka ba mama ta ka tashi gaban yaranka ko kanka mata wani zagi ko ka bata hina ta ba ubanta bai hina ka ba kakka fara zagin tun da zuciya ba ta rike shi kai dai baka ji kunya ba gaban iyanka baka girmama iyayenka ba in ka girmama iyayenka ba ta yi waka zagi sirkanka tunda su ma uwayenka ne ka zage ta yau ta barka ka zage ka gobe jibi ba ta barinka kenan wai shi girma sasa merit le respect baki ta ke ki bani daraja kai za ka yi abun ta baka daraja ta baka daraja mace ta san wurin ta miji ya san wurin kuko sai ka ga mutane sai macen ka ta yi shekara wani baka mata tarmu a tanwa ba saboda Allah da Annabi ni kace kai ai ba ai haka nan ba da ci da sha da tufarowa kace dan ga ka mata shinkawa ka ajinta shinkawa kullun yana ciwa ne
wasu matan ba su iya hakuri ba idan aka shiga cikin yanayi na matsatsi talauci da fatara akai katarin mishi ko ba aiki idan kasuwa ce harkoki suka tsaya zaga ta bijire shikenan a samu dai hanyar ta raba gari
bai wannan zance ba shi ni nan wurin wallahi mun gani ga muka ga nauce ba jiyo ba ni ina da shago ina da foye ina koya ma matan hannu aiki wata atele ta ganin shagon sai ta ban san ta yau ban san ta gobe ba muka sa sabo yau da gobe muna yi sai na gandar diya mata bakwai da dan samari guda tace iyanta ne matan nan amma samarin dan kishi ta ne bata ma iske shi ba take ban tarihin tace ita da mijin tun suna doshan bursalon suka kai silivatorio suka kai shago har ma yaga babu sarki sai lillahi kayan ɗakin ta saida ta bashi kuɗi ya tayi bi tun lokacin libi na libi ya yi shekara hudu ba ta da labari
ya tafi neman kuɗi
ya tafi neman kuɗi kuma da kayan ɗakin ta da ta saida ba ta halin ta koma gidansu da iya bakwai wurin wasa ka tayi tace ta tayi nan ga tayi kisu ta tayi nan ga tayi kisu haka nan take tana tara yaran nan suka tashi da ya fara samu yake kiran ɗiya in suka ce mishi ga mun nan sai ya ra koshin telefon ya kashe telefon ashe shi yayi army har da ɗaya ya aiko miliyan 20 yace a sai gida aka sai gida aka sai kayan ɗaki da komi da komi yace ai ekiptan shamar ya zo da matar shi da ɗan da suka aihuwa sai yace ma matar ga dan mata abokin shi ce Nigeria za su wuce amma mijinta na baya ita da sun zo tare mata abokinka amma ki yi hakuri ɗakin nan da kika gyara naki shamar principal mai dushi da komi nan za ni sabke ta kakin mijinta ya zo ta ce babu laifi ba ta mishi garrama ba laiki ta fito ta ce ma laiki a dafa abu kaza sai ke bako ga kika yi to kika ce ma laiki ta dafa kaza sai ta ce ke da bakuwa ce ina ke ina ce ma laiki kaza ta ce ke ce bakuwa ni ba mata abokin shi bace ni mata shi ce yanzu da ya komo ta gaya mishi zanciyar da aka yace mata bakin shi abin da ta yi ta wadi ba yace eh to me kika gani ta ce a ban sani ba tunda ni ba ita ta arme ni ba yace a abinda ta ce ai haka sai to di baka ga baya in ba ran da ta sayar kayan ɗakin ta ba lalle Allah na yin abu amma da sanadi ina zai samu kuɗin mota haye ta libi abinda zai saka mata kenan to wannan ɗiyan nashi saboda Allah da Annabi komin son da suke mishi wani kallo za su mishi ko da an ce uba uba ne wani kallo za su makonsu kuma ɗiya ne ɗan mata sun kai army suka ga uban suna irin wanga kwamfartama mi za su ci
malam sani sabiu akwai waɗanda ke zargin malamai da gaggauta yanke hukunci kamar ba sa ba da isasshen lokaci kai tsaye da mata sun zo sun ce suna buƙatar a kashe aure nan da nan sun sallin matar ta dabi ba gaskiya bane association islamic in mutun ya kai ƙara in mace ta kai ƙara mijinta kan neman saki to sai a ba ta sati guda a ce ta je ta yi nazari sai an mata hudu ba haka ba ake saki ba kuma a gaya mata ayoyi ko hadisai in ta sake dawowa kuma sai an ɗauki lokaci kamar an ɗauki kamar wajen wata guda lalle an ga ta sha ta gane ta ki saki to lokacin da ake ba su saki amma ba a taɓa ba da takardar saki ba haka sai an ja hankalinta an mata wa'azi an nuna mata ba haka ba abin yake dole sai an yi hakuri da hadisi da ayar Qur'ani ana ja mata hankali kan hakuri ga yanda Allah ya ce ga yanda Annabi ya ce dole ne in aka gaji ta ki saki duk da tana da yanci dole sai a kira miji ba haka ake ba sai a kira miji a ce kaji yanda matarka ta ce yaya muhimmi da ita yace a shi bebe sai bebe ya rabe saki ta ce to shikenan sai ki tashi sai ku tashi can ku yi nazari tsakaninku daga nan in ta ga ba a iya bata sai ta kwanturni sannan ta teko tribune can wajen juju ya bata takarda akwai wata magana da nake so in gai daga ɗaya zuwa biyu da ita tantita akwai matan da
ba samun mazan su girki. Ni na ta zuwa wani gida, gidan aboki na ne. Ni ina jira a haido abinci lokaci yayi, kawai abinci bai hito ba. Ina ta jira. Nace kai, wai to jira gaba ai to bane ba. Sai sai aka sa ai matata ya sarki ce, ba ta yin abinci kuma mai aiki ba ta zo ba. Kin gani Hajiya, wannan abin ya kamata ku fadarkar da mata. A ce wai dai ke babanki ko sarki ne ko hakimi bakin mijinki abinci kaga abuwa ne da yawa wanda suna kashe aure
koda ko mijin da ya rasa shi ya amince a tafi haka
ai ita mace in tana neman albarka aure dole ta mijin ta biyayya ai biyayya shine ne samun ladan aure a gani magana ta biyu Hajiya abinda ke kashe aure kuma muhimmi babba ga yanda aka gani yau Allah ya kawo wannan sarula daya sarula rahama ce biyu kuma sharri ce yau tana bata tarbiyyar iya mata da yawa ana sa abubuwa na batsa ciki yaro kahin ma ya kai ta kai daki aure ta san komai da komai kuma sai a kirkira ƙarya ciki a mashuwagabanni ƙarya ko a wani babban mutum ƙarya cikin ta hanyar wannan kuma mutane su ta dauka haka nan
ba iyakarta kenan ba kafin mai sallama da bakin namu za ku ji hanyoyin da suke gane idan an bi za a iya shawo kan wannan lamarin kafin nan a madadin bakin namu Hajiya Halima Sarme dattijiya kuma ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar kare haƙƙin mata da ƙananan yara da Malam Sanisadiu Suleiman shugaban kungiyar addinin Islama ta Asif da kuma Falmata Muktar Taya shugabar kungiyar matasa sai jagoran tattaunawa Suleiman Munibarma da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka alheri ke muku fata alheri kada ku manta kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet viewyhausa.com idan kuka matsa shirye-shiryen mu da alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya
madalla da wannan ko muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takeici
shugaba Amurka Joe Biden ya amsa roƙon taimako na ƙasar Ukraine jiya Laraba da wani kunshin taimako na dala miliyan 800 wanda ya hada da makamai da kayan kariya amsar da ta gaza a cika bukatar da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya nema da hanyar jirage shawagi a sararin samaniyan kasar yayin da kasar ke fuskantar ci gaba da kai harhara daga rasha amma kuma Biden ya kara zafafa yakin cacar baki tsakanin sa da shugaban rasha Vladimir Putin lokaci na karshe da dangantakar kasashen Amurka da Pakistan ta yi sanyi shine a farkon shekarun 1990 bayan da sojojin Soviet suka fice daga kasar Afghanistan kuma Amurka ba ta bukatar goyen bayan Pakistan da kuma bayanan sirri na yankin biyo bayan janyewa Amurka daga Afghanistan a shekarar da ta gabata bayan shafa shekaru 20 ana gubza ga zamin yaki da ya tilasta wa kasashen yin aiki kafada da kafada Washington da Islamabad sun sake nuna nisan ta kansu da juna kan manyan batutuwa wani babban jami'in majalisar ɗinkin duniya ya yi gargaɗi jiya Laraba cewa takun sakar siyasa a kasar Libya ka iya haifar da rashin zaman lafiya ga gwamnatoci biyu masu kama da juna a kasar Biddin aka ci gaba da takun saka kan halassin zartarwa, Libya za ta iya sake ganin gwamnatoci biyu masu kamanceceniya da juna, kamar yadda shugabar harkokin siyasa ta Majalisar Ɗinkin Duniya, Rosemary DiCarlo, ta shaidawa a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.3 ta afku a gabar tekun Fukushima na ƙasar Japan a daren Laraba. Rahotanni sun ce girgizar ƙasar ta afku a zurfin kilomita 60. A misalin karfe 11:36 na dare agogon yankin an bayar da rahoton cewa gine-gine da ke nesa da birnin Tokyo sun girgiza kuma an ba da rahoton cewa miliyoyin mutane da abin ya shafa a yankin ba su da wutar lantarki hukumar kula da yanayin ta Japan ta yi gargaɗin afkuwar igiyar ruwa a sassan Miyagi da Fukushima
ko madalla a gaishe ka masu raro baki daya abin da ya sauka kenan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan nan da sa'o'i biyu ko ɗaya da rabi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin da ƙarfe 8 na wannan safiya shirin da zai zo muku da shirin na kasa ba kasawa ba yanzu madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya ce na gabatar da shirin da kuma Salamun Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Carl ni Sarfil Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa sai mun sake haduwa an jima kaɗan da hantsi da misalin karfe 8 na safiyar nan. Assalamu alaikum.